الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وإذا اجتمع مع الدعاء حضور الكلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا بالقلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملكه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a yau 13 ga watan Sha'ban, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 7 miladiya ta 2012, a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Adda'u wad-Dawa, ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani ad-dawa'i ash-shafi na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda kuma wannan shine darasinmu na 7 a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci. Wannan shine na 181. Ina bada hanzari saboda jinkiri da aka samu saboda ta larura da ta tsayar da ni, amma duk da haka insha Allah za mu dana abinda za mu iya karantawa ko da ba yawa, sannan kuma mu yi sallah tare da ku a wannan masallaci insha Allah. مالك يتي وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل. مالك يتي إذن الدعاء تهدو تتترو حالرت وزوجيا دهدوا تتترو وزوجيا كبادين تا أبسا أبندا من الدعاء كنيمة. Sannan kuma addu'ar ta dace da wani lokaci daga cikin lokutan nan guda 6 da ake karba addu'a a cikin su, wahiya waɗanda su ne kamar haka: thuluthul akhir min al-layl, sulusin dare na ƙarshe, wa indal adhani, da lokacin kiran sallah, wa bainal adhani wal iqama, da tsakankanin kiran sallah da iqama, wa adbaris salawatil maktubati, da bayan salloli na farilla, wa inda su'udil imami yawmal jum'ati ala al-minbari hatta taqda as-salah, da lokacin da liman ya hawo minbari ranar juma'a har a gama sallah, wa akhir sa'atin ba'da al-'asr min dhalika al-yawm, da kuma sa'ar karshe ta bayan al-'asr a wannan yini, wa sadafa khushu'an fil qalbi, sannan addu'a ta dace da yanayi na khushu'i a cikin zuciya, wa inkisaran bayna yadayi rabbi, da karayar bawa gaba ga Ubangijinsa, wa zullan lahu, da nuna kaskancinsa, wa tadarru'an, da nuna kankantar da kai, wa riqqatan, da ainihin karayar zuciya ko taushin zuciya, واستقبل الدائي القبلة كما من الدعاء يفسكنش القبلة وكان على طهارة كما يكسنش ينادى تركي ورفع يديه إلى الله تعالى يدغى هنى ينسى زواج الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه يفارع الدعاء ديوى الله كراري ديبنسى ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سنن ya biyo bayansa bayan yabo ga Allah ya biyo bayansa da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah kuma manzansa sun makaddama baina yadai hajatihi at-taubata wal istighfar sannan gabanin ya ambaci bukatarsa ya gabatar da tuba da istighfari thumma dakhala ala Allah sannan ya shiga ga ubangijinsa ya shiga ga Allah wa alaha alaihi fil mas'alati yana ce masa wajen roko wata mallakahu ya marere cewa ubangiji wada'ahu ragbatan wa rahbatan ya roke shi yana mai kwadayin ya samu abin da yake so yana mai tsoron ubangijinsa wata wasala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan kuma ya tawassuli kamun kafa zuwa ga Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa da tauhidinsa wa qaddama baina ilay du'a'ihi sadaqa sannan ya gabatar da sadaka gabanin addu'arsa fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan irin wannan addu'a yana da wahala ta ki samun karbuwa wala siyama in sadafa al-adiyata allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallama musamman ma idan mai addu'a ya dace da addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari annaha madinatul ijaba cewa irin waɗannan addu'o'i ana sa tsammanin karban su aw annaha mutadamminatul lismil a'zami ko kuma addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa sun kunshi sunan Allah mafi girma al-ismul a'zam anan ibnu taymiyyah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambaci wasu adab ladubba da mai addu'a ya kamata ya hada su wanda idan ya harida zai hada waɗannan abubuwa to babu shakka zai samu dace wajen addu'ar sa ta samu karbuwa wurin ubangijinsa ibnu qayyim ya ambaci abubuwa da dama daga ciki حضور القلب زوجيا تزما أحلرچ تكي واتو يزمان هنا الدعاء تندق زوجي باكو يفاتر باكين سبچي تكي أمبتن أبند تكي أمبتو حد زوجيا سا واتو أبند يكي فتاد هرشن سا يادا چيدا أبند يكي تكين زوجيا سا ونشين حضور القلب زوجيا تزما تنا فتكي تنا أحلرچ باكو ينا ين أبن باكا مرواني كمواني إنجي واتو كمر كاكونا ريديو babu wani fahimta na abin da mutum yake yi game da kasar radio ba ta fahimtar abin da take faɗa to haka in mutum ya zama baya fahimtar abin da yake faɗa a cikin addu'ar sa to wannan ya rasa huzurul qalb ana sai ya zama zuciyarsa tana halarci tana fadaki sannan ya tattara zuciyarsa gaba daya akan abin da yake nema wanda wannan shine ladabi na biyu na farko huzurul qalb na biyu kuma jam'iyatul qalbi bi kulliyatihi 'ala al-matlub ya haɗo zuciyarsa gaba ɗaya akan abin da yake bukata yake neman Allah ta'ala ya masa dace da shi ko yake neman Allah ya bashi ko yake neman Allah ta'ala ya raba shi da shi wannan shine ladabi na biyu ladabi na uku sadafa waqtan min awqatil ijabati sannan addu'ar ko shi mai addu'ar ya dace ko addu'ar ta dace da lokacin da Allah ta'ala yake karbar addu'a a cikin irin wannan lokuta wanda ibnu tayyib ya ambaci wato lokuta guda shida lokaci na farko shine as-sulusul akhir min al-layl sulusun karshe na kowane dare saboda hadisin da ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin abu hurairah radhiyallahu ta'ala an wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna kull laylatin ila sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul layl al-akhir wato duk sanda ya zamana sulusun karshe na dare yayi saura ubangijinmu yana sauka inji Annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane dare zuwa saman duniya ta kusa sama ta kusa lokacin da ya zamana saura sulusi na karshe na dare fa yaqulu ubangiji yace man yad'uni fa astajibu la man yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiru li fa aghfiru la wane ne zai roke ni in ansa masa wane ne zai tambaye ni in bashi wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace as-sulusul akhir min al-layl, sulusun karshe wato kakkalissa fa daga faduwar rana zuwa huduwar al-fijr, awa nawa ake samu? To sai ka kasa awannin guda uku gida uku, to kashin karshe shine sulusul akhir min al-layl. Kaga wannan zai sha bamban da lokaci zuwa lokaci, zai sha bamban lokacin sanyi da kuma lokacin da ba lokacin sanyi ba, sai zama wani lokaci dare yana da tsawo, wani lokaci kuma ba shi da tsawo. To ala iya halin dai zaka kintaci yaushe ne rana take faduwa kuma yaushe ne alfijir yake fitowa. To daga wannan sai ka rakasa daren gida uku, to abinda ya baka awoyin da suka baka na karshe, to daga nan ne sulusun dare yake farawa har zuwa karshen sa. To wannan dan sakankarin da zaka samu shine sulusul akhir min al-layl, wanda Allah ta'ala yake saukowa duniyar saman ta kusa yayi wannan shela, yana neman wanda zai roke shi a lokacin ya bashi, kaga ya zama sa'atul ijaba ce. Sannan wa indal adhan, da lokacin kiran sallah, saboda hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da kuma sahih Ibn Hibban da mustadrak na Hakim, hadisin Sahal Ibn Sa'ad, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa santani la yuraddani addu'a inda nida wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'dhum ba'dhan, wato addu'o'i guda biyu ba a mayar da su, wato ba sa rasa samun karbuwa. Addu'a ta farko addu'a lokacin kiran sallah, wato bayan an gama kiran sallah, ka kwaikwayi mai kiran sallah, ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, ka yi addu'ar da ake yi bayan an gama kiran sallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ka gama ka roƙa wa Allah wasila, to a lokacin ka yi addu'a. Yana daga cikin lokutan da ake karbar addu'a, santani la yuraddani, addu'o'i bi ba a mayar da su, ko la turaddani ba a mayar da su, ce addu'a inda nida ko inda al-adhan, addu'a lokacin kiran sallah. Sannan kuma wa inda al-ba'si, da lokacin da ake cikin gwagwarmaya ta yaki, a lokacin musulmi idan suka yi addu'a Allah yana karbar addu'a su. Sannan yace wa bainal adani wal iqama, da tsakankanin kiran sallah da iqama, shi ma wannan lokaci ne da Allah ta'ala yake karbar addu'ar mai addu'a. Ya tabbata a hadisin Abu Dawud da Tirmizi, hadisi ne wanda ya inganta daga Anas dan Malik, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yuraddu addu'a bainal adani wal iqama, ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama, ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama, wato bayan an gama kiran sallah kafin ayi iqama. Wannan yana daga cikin lokutan da ake karbar addu'a. Wa adbaris salawatil maktubat, da bayan salloli guda biyar na farilla, su ma ana son addu'a a cikin su, ko dai lokacin da ka gama tahiyya, ka gama yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati, to a lokacin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa liyatakhayyar min ad-du'a ya'jabahu, sannan bawa ya zabi addu'ar da yafi sha'awa yayi bayan ya gama tahiyya, ko kuma bayan ya yi sallama shi ma zai iya yin addu'a. Duk kalmar duhur za ta dauki duka waɗannan. Mutum ya addu'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh ibn Jabal, yake cewa ya Mu'adh inni uhibbuka wa la tad'a dubura kulla salatin an taqul Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, yace ya Mu'adh ina son ka, kada ka bari bayan kowace sallah sai ka ce Allahumma inni ala dhikrika, ya Ubangiji ka taimaka mu a bisa ambatanka, wa shukrika da yi maka godiya, wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka. Wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Mu'adh bayan ya ce masa yana son shi, wato addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da masoyinsa, yace ya faɗe ta bayan sallah. Don haka wannan lokaci yana daga lokacin da ake karbar addu'a. Hadisi ya tabbata daga Tirmidhi, hadisin Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, Abu Umama al-Bahili, manzo sallallahu alaihi wasallam yace ayyu du'a wa asma, wa aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a asma'u, wacce addu'a ce aka fi karbarta, aka Allah ya fi karbar, wacce addu'a Allah ya fi karba? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jawful layl al-akhir, tsakiyar dare, tsakiyar dare na karshe, wa duburus salawatil maktubat, da bayan sallolin farilla wa dubura salawat al-maktubat da bayan sallolin farilla shi yasa ibn qayyim ya ambaci bayan sallolin farilla wa inda surud al-imam yawm al-jum'ati ala al-minbar sannan da lokacin da liman wanda shine lokaci na biyar lokacin da liman ya hawo minbari ranar juma'a hatta tuqda as-salah har lokacin da za a kare sallah wato daga hawansa har zuwa karshen sallah wannan ya dogara ne da hadisin da yake cikin sahih muslim hadisin mahrama an abi burda ibn abi musa al-ash'ari qala li abdullah ibn umar abu burda ibn abi musa al-ash'ari yace abdullah dan umar ya ce da ni a sami'ta abaka yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ni sa'atil jum'ati shin ka taba jin mahaifinka yana nufin abu musa al-ash'ari yana faɗar hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi sa'an nan lokacin nan ranar juma'a da ake karbar addu'a haka abdullahi dan umar ya tambayi abu burda dan abu musa al-ash'ari qala qultu na'am sai abu burda ya ce سمعته يقول ناجمه فينا ابو موسى الاشعري يانا تشوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم منذ صلى الله عليه واله وسلم يانا تشوا هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه يتشي تسكنكان لوكاشن ده ليمان زي زاونا واتو اكن منبري ذا كرا صلاه har zuwa lokacin da za a gama sallah wannan shine hadisin da wasu suka dogara da shi akan cewa sa'a din da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa ba zai gushi ba zai dace da ita ba yana addu'a ranar juma'a fa shi an ansa masa wasu suka ce shine wannan lokaci yayin da liman ya hawo minbari ranar juma'a har zuwa lokacin da za a gama sallah sun dogara da wannan hadisi na sahih muslim hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wannan isnadin sa bai inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda ya tabbata shine maganar ta Abu Burda ce ta Abu Musa al-Ash'ari ce ba ta kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda Daraqutni ya faɗa yake cewa wannan hadisi banda Makhrama babu wanda yayi isnadin sa sai shi kadai tare da cewa jama'a da yawa daga cikin malaman hadisi sun rawaito hadisin daga Abu Burda min qawli Abi Burda wa laysa min qawli Abi Musa al-Ash'ari daga maganar Abu Burda saboda haka suke cewa ba a rinjayar da cewa wannan shine lokacin da ake nufi saboda akwai hadisin Abu Huraira da zai zo nan gaba to amma wasu daga cikin malamai suna ganin a sa wannan ma daga cikin lokutan bana ce tun daga nan lokacin yake farawa har zuwa sa'ar karshe ta la'asar wannan shine ra'ayin Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi kamar yadda Ibn Abdul Barr ya kawo a cikin littafin sa al-Istizkar da kuma littafin sa at-Tamhid lokaci na shida wa akhiru sa'atin ba'da al-'asr min zalika al-yawm da sa'ar karshe ta la'asar sa'ar karshe ta la'asar wato sa'a ayyini 12 ci sa'a yini 12 ci to zaka lissafa sa'ar karshe ta wannan yinin ita ce sa'ar da ake karba ita ce sa'ar da ake nufi a ranar juma'a wannan saboda ruwayar Imam Ahmad da Ibn Majah da waninsa daga Abu Salama daga Abdullahi bin Salam yace wata rana na fada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace ناتي إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسلي يسأل الله شيئا إلا قضى له حاجته كما إنه كسني عبد الله بن سلام ابن الحارث بيهودي نيوا بيه مسلنتا إسرائيلي نيوا مسلنتا أكتشكين صحابي يكي توا من سامو منغني أكتشكين لتابن الله توا أرانا الجمعة mun ga wani lokaci da bawa mumini ba zai gushe ba ba zai dace da wannan lokaci yana sallah ba yana roƙon Allah wani abu fati Allah ya biya masa buƙatarsa Abdullahi yace daga lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun ishara yace ko dai au ba'da sa'a ko dai wani yanki na sa'a ba sa'ar duka ba ko wani yanki na sa'a tunda cewa kai akhiru sa'a karshen sa'ar ba farkon ta ba ba tsakiyar ta ba karshen ta shi yasa sai Annabi ya masa gyara au ba'da sa'a sai Abdullahi bin Salam yace sadaqta ba au ba'da sa'a wani yanki na sa'a wato Annabi ya masa gyara akan abin da ya faɗa yace ya gani a littafin Allah Annabi sai ba haka aka ce ba sa'a aka ce ba ba'da sa'a shine abin da hadisi yake cewa akhiru sa'a qultu abu salama sai yace ayu sa'atin hiya ya tambayi Abdullahi bin Salam wace sa'a ce wannan qala akhiru sa'atin min sa'atin nahar akhiru sa'atin min sa'atin nahar sa'a karshe ta sa'o'in yini wato sa'a 12 sai Abu Salama yace inna laysa sa'atu salah ai ba lokacin sallah bane lokacin rana ta tafi faduwa ai ba lokacin sallah bane kuma gashi hadisin yace la yuwafiqu abdu mu'min yusalli bawa mu'mini ba zai gushe ba zai dace da ita ba alhalin yana sallah wannan kuma lokacin ba lokacin sallah bane ya za a ce kuma daidai wannan lokacin ne qala sai Abdullahi bin Salam yace bala wannan lokacin ne innal mu'min idza salla saboda mu'mini idan yayi sallah ya gama sallah thumma jalas sannan ya zauna a inda yake la yujlisu illa salah fa huwa fi salah ba abinda ya zaunar da shi sai sallah din to kamar yana cikin sallah ne saboda za a ci gaba da rubuta masa ladansa kamar yana sallah ne a riwayar Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i Abdullahi bin Salam yace hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a tace karshen sa'a ta ranar juma'a sai Abu Huraira yace kaifa hiya akhiru sa'atin min yawmil juma'a ya za a ce karshen sa'a ta ranar juma'a bayan kuma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli wato irin yadda Abu Salama ya kasa fahimtar wannan tafsiri na cewa karshen sa'a ce ta yini ake nufi da kuma maganar manzo Allah cewa la yuwafiqu abdul mu'min yusalli ya za a ce yusalli kuma a ce karshen sa'a ta ranar labin ta bayan la'asar bayan la'asar kuma a wannan lokaci ba lokacin sallah bane to shine sai ya kawo wannan sai Abdullahi bin Salam yace alam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan yantaziru as-salata fa huwa fi salatin hatta yusalli wanda duk ya zauna a guri yana jiran sallah to ana rubuta mishi ladan sallah har lokacin da zai yi sallah da tare saboda haka wannan shi ma yana daga cikin lokuta da ake karbar addu'a a ciki wannan lokaci na karshe din nan shine wanda malamai da yawa suka fi rinjayarwa cewa shi ake nufi da sa'an nan ta ranar juma'a kama Ibn Qayyim ya kawo sannan ya ce kuma a iya daukan wancan ba yana ciki wannan ba yana ciki ba laifi a hada akwai maganganu da yawa wajen tantance akhiru sa'atin min yawmil juma'a kusan magana za ta kai wajen 40 da wani abu Ibn Hajar ya koro su a cikin littafin Fathul Bari amma dai wannan ita ce maganar jumhur ta karshe din nan to waɗannan lokuta ne da Ibn Qayyim ya ce idan bawa ya dace da su bayan halartowar zuciyarsa da hada zuciyarsa akan bukatarsa sannan kuma ya dace da ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda 6 banda su akwai wasu lokutan su ma wanda bai ambato ba nan akwai lailatul qadri lokacin lailatul qadr daren lailatul qadr shi ma yana daga cikin lokuta da ake bawa in ya dace da wannan lokaci ana ansara addu'a cikin sa nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya tsaya yayin kiyamul layli a daren lailatul qadri yana mai imani da wannan dare yana ihtisabi yana neman neman lada za a gafarta masa laifukansa da suka gabata Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ta dace da lailatul qadr wace addu'a za ta yi yace da shi Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu an Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yace Allahumma innaka afuwun ya Allah ubangiji kai mai afuwa ne kana son kuma afuwa dan haka kai min afuwa Annabi ya koya mata addu'ar da za ta yi in ta dace da wannan lailatul qadr haka wannan ma yana daga cikin lokutan da ake karbar addu'a zaka hada da wancan ya zama 7 banda wannan akwai shi kansa watan Ramadan gaba daya shi kansa watan Ramadan mai azumi yana dacewa da karbar addu'arsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Khuzaima, hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci salatu la turaddu da'watuhum, mutane uku ba a mayar da addu'arsu. Saimu hina yufdir, mai azumi lokacin da zai bude baki, wal imamu al-adil, da shugaba adali, wa da'watul mazlum, da kuma addu'ar wanda aka zalunta. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saim lokacin da yazo bude baki ba a mayar da addu'a. Kaga shi ma wannan lokaci ne da ake karbar addu'a, mai yin addu'a na tara tsakiyar dare. Tsakiyar dare kamar yadda yazo a cikin hadisin da ya gabata, hadisin Abu Umama, ayyud du'a asma qala jawful layl al-akhir, tsakiyar dare shi ma yana daga cikin lokutan da mutum ya tashi addu'a, ana karbar addu'arsa. Sannan da lokacin da ake humurzin jihadi tsakanin musulunci da kafirci, a wannan lokaci musulmi in suka daga hannu suka yi addu'a, ana sauraron addu'arsa, kamar yadda ya gabata a hadisin Sahal ibn Sa'd, wanda ya ce wa indal basi ayyud du'a asma, abinda ya ce sintani la turaddani, addu'o'i biyu ba a mayar da su. Ya ce addu'a inda nida, ya ce wa indal basi hina yalhamu ba'duhum ba'd, wannan shi ma yana daga cikin lokutan da za a ambata a wuraren da ake amsar addu'a, shine na goma, na sha ɗaya, a lokacin da bawa ya sujjada, lokacin da kai sujjada lokaci ne shi ma da ake karbar addu'ar mai addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi wa huwa sajid, lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da ya sujjada. Allah ta wasjudu wa qatarib, kai sujjada kuma kai kusanci ubangijinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam amma du'a masjudu fa aktharu fiha ad-du'a fa qaminu an yustajaba lakum, amma a cikin sujjada ku yawaita yin addu'a, ya dace a an samu ku. Lokaci na 12, lokacin da aka ji carar zakara, saboda hadisin da ya zo a cikin sahihain, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum siyahat diyaka fas'alu Allah min fadlihi fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiq al-himar fata'awwadhu billahi fa innaha ra'at shaytanan, idan kun ji carar zakaru to ku roki Allah falalarsa, domin a daidai lokacin da suke carar ta ga mala'ika, wato sun ga mala'ika su zakaru, wato abinda zai sa ka yawaita addu'a lokacin dan ka samu ta'minin mala'ika, mala'iku su ce wa addu'arka amin. Kaga babu shakka wannan wato garaba sace ba kankanuwa ba, kai addu'a daidai da lokacin da mala'iku za su ce da addu'arka amin. Carar zakara idan an yi sai ka ce ka roki Allah falalarsa, mu ce fas'alu Allah min fadlihi, ka roki Allah falalarsa daidai wannan lokaci. Rabi ya ce idan kuma kun ji kukan jaki to ku nemi tsarin Allah, domin a lokacin jaki ya ga shaidan ne, shi yasa yake kuka, to ya ga wani shaidan da kai ba ka gani shi, inna huwa yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum, to haka sai ka nemi Allah ya tsare ka dan baka san da zai fito ba. Sannan daga cikin lokutan da ake karbar addu'a na 13, lokacin da zaka sha ruwan zanzam. Hadisi ya tabbata cikin Sunan Ad-Darqutni da Musnad al-Hakim, hadisin Abdullah da hadisin Ibn Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam lima shuriba la, ruwan zanzam na abinda aka sha dan shi, wato in ka sha ruwan zanzam da wata man da wata da wani guri da wani fata Allah ya maka, to sai Allah ya biya maka bukata da wannan. Malamai da yawa sun sha ruwan zanzan su roki Allah ilimi, kuma Allah ya ba su. Saboda haka daidai lokacin shan ruwan zanzan lokaci ne da ake addu'a. Haka nan lokacin da ake ruwan sama shine na 14, lokacin da ake ruwan sama shi ma lokaci ne da ake ansar addu'ar bawa, yayin da ruwan sama yake sauka, hadisin Sahal ibn Sa'd a cikin Musnad na Hakim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sintani ma turaddani addu'a inda nida wa tahta al-matari, wato addu'o'i biyu ba a mayar da su, lokacin addu'a lokacin kiran sallah da kuma lokacin da ruwa yake sauka. Hadisi ne hasan. Sannan 15, ranar Arfa, ranar arfa mutumin da ya zai ya samu tsayuwar arfa shi ma lokaci ne da Allah ta'ala yake duban bayansa ya yi musu gafara ya kuma amsa bukatunsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairud du'a'i du'a'u yawmi arafa, addu'a mafi alkhairi addu'ar ranar arfa. Kaga shikenan addu'a ce da take samun karbuwa gurin Ubangiji. Wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi. Sannan na 16 du'a'ul muttar, mutumin da ya shiga matsatsi ya shiga matsuwa. Lokacin da mutum yake cikin matsuwa lokaci ne da Allah ta'ala yake waiwayansa da rahamarsa. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a, wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa? Shi yasa Ibnu Taymiya yake cewa mutumin da ya shiga matsuwa ya yi addu'a ko ba musulmi bane sai Allah ya karbi addu'arsa in ya shiga matsuwa. Ashe kaga lokacin da kake cikin takuruwa kai ka fi kusa da ka karbi addu'arka sama da ma wanda zaka ce wane yayin addu'a zai iya yi maka ya taya ka, amma kai kana cikin wani yanayi da Ubangiji ta'ala zai tausaya maka ya karbi addu'arka. Saboda du'a'ul muttar shi ma lokaci ne da bawa yana cikin matsuwa lokaci ne da zai dace da addu'a kuma Allah ta'ala ya karbi addu'arsa. Sannan wanda aka zalunta lokacin da aka zalunci shi, lokacin da aka zalunci bawa ya daga hannu shi ma lokaci ne da ba a mayar da addu'arsa. Wannan ne ce da'watul salatu da'watul mustajabatul la shakka fihinna, addu'o'i uku ana ansa su ba shakka, babu ko shakka a ciki ya faɗi da'watul maghlum. Annabi shi ce ittaqi da'watul maghlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, babu shamaki tsakaninka da Allah. Haka nan al-musafir matafi shi ma lokacin tafiya, lokacin halin tafiya lokaci ne da ake ansa addu'ar matafi a cikin halin tafiya. Annabi ya ambaci da'watul musafir a cikin wannan hadisi, ce da'watul musafir addu'ar wanda yake cikin halin tafiya. Waɗannan duk yanayi ne, lokuta ne da ake karɓar addu'ar bawa a cikinsu. To bawa in ya dace da wannan babu shakka ya samu wani sharadi ko wani ladabi daga cikin ladabbar addu'a. Sannan wa sadafa khushu'an fil qalbi, wannan shine abu na uku, ya dace da khushu'in zuciya, wato zuciyarsa ta zama a nutsatake, akwai nutsuwa ga zuciyarta take da shi dangane da Ubangijinta. Wannan yana taimakawa wajen karba addu'a. Sannan inkisaran baina yadayir rabb, inkisarul qalbi ko inkisarul 'aqli baina yadayir rabb, bawa ya ji karaya gaba ga Ubangijinsa, ma'ana ya ji karaya ya ji shi bai isa ba, ya ji cewa sai yadda Allah ya yi da shi, ya rika jin haka, ce ga mu ga hannun Ubangiji sai yadda Ubangiji ya yi da wannan. Shi kansa wani yanayi ne da yake taimakawa. Sannan zullal lahu, zullul 'abdi baina yadayi rabbi, ya kaskantar da kansa, ya nuna cewa ba shi da abinda zai iya yi wa kansa sai abinda Allah ya yi masa, ya nuna cewa shi dinnan bawa ne kaskantacci a gaba ga Ubangijinsa, bai isa komai ba. Wa tadarru'an wa riqqa, ya ji cewa shi mai mika kansa ne gaba daya, zuciyarsa ta yi laushi, ya kankantar da kai gaba ga Ubangijinsa. Wannan duk zai taimaka wajen amsa addu'a. Sannan abu na gaba, mustaqbala da'il qibla, ya addu'a ya fuskanci al-qibla, shi yana daga cikin adab da yake taimaka wajen karbar addu'a. Wa kana ala tahara, sannan kuma ya zama yana da tahara, wato ya zama a cikin tsarki yake lokacin da yake addu'a. Wa rafa yadayhi ila Allah, sai ya daga hannunsa sama. Mun yi magana akan yadda daga hannu yake addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah hayyun karim yastahi min 'abdihi yarfa yadayhi wa thumma yarudduhuma qa'iman aw sifran, wato Allah yana da karamci, yana da kunya, yana jin kunyar bawansa, ya daga hannu sama yana roƙonsa ya dawo da hannunsa haka nan, fa yau babu komai, Ubangiji yana jin nauyin haka. Sannan abu na gaba, wa bada bihamdillahi was-sana'i alayhi, kafin yayi addu'ar ya fara bude ta da yi wa Allah kirari da yabansa, ba kawai ya shiga addu'ar gaba gadi ba, a'a ya tsaya ya yi wa Allah kirari, ya yabe shi, ya faɗi irin sifofinsa da matsayinsa. Thumma sanna bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan ya gama yi wa Allah kirari, sannan kuma ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Wannan shi ma yana daga cikin ladabba. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار سنك من يفضل بقاتسا يتوب وضوء على الله يعني مغافرسا يعني ما الله يابي مسا كورا وقرانسا لليف فكرسا وقتا دي سني دماء وانا بي سني با يعني من الله تعالى يوين كيشي لك زنبانسا يتوب وضوء على الله ثم دخل على الله وعلاح عليه في المسألة سنة يشيكا قباكا يكوبا يموانا شمفتا دي يي سيكوما يشيكا قباكا يزوى الله يناتي مسا wajen roƙonsa ya nace wajen roƙo kada yayi saude ko so bi a yayi taiba ga kautawa wata ballaqahu wato ya marere cewa ubangiji mun dai sai yadda bahaushe in yace an marere ce kaga mun ga marere cewa mutum sai kaga kokari yake dai sallame ka to ubangiji ya kamata ka marere ce masa wada raghbatan wa rahba da ruka roƙon Allah tare da waɗannan fuka-fukai guda biyu fufukan ragba da fufukan rahaba yana kwadai yana tsoro yana kwadai yana tsoro wannan shi ba wani abu ne wanda bayan Allah na kwarai suka kasance haka suke kira ubangiji suna roƙon sa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan tawassuli zuwa ga Allah da sunayensa da sifofinsa kira Allah da sunansa sai dace da wannan bukatar tashi kana neman Allah ya azurta ka ka neme shi ka kira shi da sunansa Ar-Razzaq Ar-Razzaq inna Allahu Ar-Razzaq wa quwwatul matin ka kira kana neman Allah gafara ka kira shi da sunansa Al-Ghafur kana neman Allah ya ainihin baka lafiya ka kira shi da sunansa Ash-Shafi kana neman rahama ta ubangiji ka kira shi sunansa Ar-Rahman Ar-Rahim kai tawassuli da sunan ubangiji wanda ya dace da bukatar ka ka kuzuzuta lamarin sa wa qaddama baina yaday du'ahi sadaqa kai sadaka domin kai tawassuli da wannan sadaka dan Allah kai sadaka ka bada sadaka dan Allah kai tawassuli da wannan sadakar zuwa ga ubangiji zuwa ga addu'ar ka ابن شفا إن ابن طيب شفا إن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا الدعاء تتحد وانا لدبا دو يا أمي ديتا دو يا وانا ييتا يكاس سنغا جير وانا الدعاء فنك قلا يا وانشي ماما لا أكري لوانا لدبا كوا يغبا قدي حكا مكي سومي الدعاء كما حكا مكي سومي قومي قبس شكين غاقاوا ba za mu lizimci waɗannan adab ba mu ma san su ba ballanta na mu lizimce su to idan bawa yayi wannan tare da halartawar zuciyarsa da tsaftar zuciyarsa ta zama tsaftacciya da wannan ma yana daga cikin matsalar da ake samu zuciya zama ba ta da tsafta to kaga kamar da annabi ya ce fa anna yustajabuna ne irin wannan daya Allah zai ansa masa to waɗannan sune abinda Ibn Qayyim ya ambata yake cewa waɗannan suna taimakawa wajen addu'a ta samu karbuwa sannan yace musamman ma kuma su dace da addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan bawa yana yin su to da wuya ne bai dace an amsa asu ba ko kuma zama addu'ar ta kunshi ismullahi al'azam wanda shine abinda zamu yi darasi akan sa insha Allah karkashin hasken hadisan da Ibn Qayyim zai ambata anan gaba da fatan Allah ta'ala ya bamu dacewa ya bamu kafatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina ga saboda lokaci ya tafi to shikenan zamu an tambaya kwaya bi alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wannan yace naji kace mutun zai iya yin addu'a bayan sallah to tambaya ta anan ita ce shin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai kadai zai yi ko ko mutun zai iya yi wa zai iya yin wata bayan ya gama waɗannan azkar din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar anan ba wai an ce sai addu'o'in da suke ma'surai ba babu shakka addu'a ma'suriya wacce aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi zama addu'a wacce ta hada kalmomi masu ƙarfi kalmomi masu tasiri saboda Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya bashi fasaha da iya hada magana fiye da kowa saboda babu shakka abinda ya zai fada yana daga cikin abinda ya dace a ce ka fahimce su kai addu'a da su, amma wannan ba shi ke nuna kuma ba za ka yi addu'a da lafuzzan da kake ganin kana da wasu bukatu wanda ba ka iya halarta wata addu'a da za ka yi ta a lokacin ba, babu laifi musamman dai a wajen sallah ba, abin nan har a cikin sallah din musamman ka sani cewa ba a yi da Hausa, don akwai wasu da sun ce malam zan iya addu'a a sallah da Hausa, sallah wata hay'a ce maksusa, wasu af'al ne maksusa, ayyuka ne da aka riga aka kibance su aka ce ga yadda ake yin su, haka in dai ba an nuna maka wani abu ya halatta ba to al'asr shine kada kai, sai in an ce yi kaza an yaje maka haka sallah take, shi yasa zaka ga wani abun ana yin shi a wajen sallah amma a sallah in kai kai laifi. Tuna hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami wanda yaji wani yayi atishawa yace da shi yarhamukallah, kaga wani abu ne da ake faɗa mai kyau, annabi yace a faɗa wa duk wanda ya atishawa ayi masa wannan addu'ar, to shi ya zata abun har a sallah ma duk za a iya yi, kaga da yayi sahabbai sun yi ikrarin su gare shi annabi kuma ya nuna masa ba a wannan, Allah annabi yace kada a karanta Qur'ani a cikin ruku'u ko a sujjada, kayo ka karatu Qur'ani yana daga cikin manyan ibadoji, amma kuma a nan ba a yarje maka kai ba, ashe kaga ba ko meye za ka yi ba sai wanda aka yarda kai, saboda ba daidai ba ne da wasu ke fatawa cewa ka iya yi da Hausa, wannan ya saba ba koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sallah, mu duba mu ga yadda sanda Abu Hanifa yake cewa wanda ya kasa haddace Fatiha da Larabci to ya karanta ta da Farisanci in ba Farisanci wato ya iya yin ta da kama ce yanzu kawai ka haddace ta da Hausa kai Fatiha, kaga ba malamai gaba daya ba wanda ya goyi bayan shi akan malamai na sauran mazhabobi, kuma ya saba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wanda bai haddace Fatiha bai cewa yayi kabbara yayi tahlili yayi tahmidi, abinda aka ce kenan ba ce ya karanta Fatihar da yaransa ba, sauraka ba a yin wata yare a cikin sallah in ba wannan yaren Larabci ba wanda shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da sallah, in a wajen sallah ne wannan zaka iya yin kowane ma yare ka roki Allah da shi, wannan yake cewa wani dan shi'a ne ya ja musalla har tsawon kwana biyu ba mu san dan shi'a bane sai daga baya, to ya matsayin sallar ku za mu sake ko kuma a'a, ba za ka sake sallah ba matukar baka san cewa ko kirista ka bi sallah baka sani ba, ya nuna maka shi musulmi ne ya yi rawani ya ja ka sallah sai bayan an shekara guda sai kuka gane ashe ba bane da kiristancinsa ba, to wannan bai shafi sallar ku ba, sai dai daga lokacin da kuka sani kuma shikenan an raba layi kowa ya kama gabansa, amma kafin ka sani abinda aka yi baka sani ba wannan ba a cajin ka a kansa a ce sai ka dawo ka rama duk abinda ya gabata, kamar mutum ne ya sallah da najasa a jikinsa bai sani ba, ba a cewa sai ya rama abinda ya yi, daga zarar ya sani shi kenan sai ya dora ya cire ya je ya kawar da najasa ya dora akan inda ya, kamar sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yanzu hadisin Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da takalmansa, can yana tsakiyar sallah sai suka ga ya cire takalmin kuma ya ajiye, su ma sai suka cire, bayan an gama sallah yake tambaye su ya naga kun cire takalmin ku, suka ce ya Rasulullah mun ga ka cire takalmin ku mun ma sai muka cire, haka sahabbai suke yi sun ga Annabi yayi su ba san meye, amma sai ka ga mutum yana tambaye kawai wani lada zai samu, malam in an ce za a yi azumin kaza to in an yi wani lada ake ba mutum, wato sai ma an yi can cakar ras ka faɗi nawa za a bashi ya ji farashin ya masa sannan ya yi, in ya ji ɗan bai kai yadda yake abin nan ba sai, to sai suka cire takalman su suka ajiye, sai daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gama sallah shi ya buga cire takalman suka ce ya Rasulullah ra'aynaka alqaynaka alayk fa alqayna ni alaka, mun ga ka cire takalman ka ajiye mu ma muka cire namu ka ajiye, shine ansar yace to ni Jibril ne yazo ya gaya mun cewa a karkashin takalmi na akwai najasa, to kaga amma bai dawo musu da sallar su daga farko ba, dora akai akan waccan da waccan yayi ta qabla al-ilm, saboda abu baya zama wajibi ko haramu akan mutum kafin ya sani, haka al-hukm at-taklifi la budda an yataqaddama bil-ilm kafin ka sani, idan kana cikin yi ne to zaka gyara a lokacin, amma in ya riga ya wuce to ba cewa sai ka dawo ka abin, amma in kamar mutumin da ya yi sallah annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, kaga ana tsakiyar sallar ne, ya gama sallar nan annabi ya ce je ka saki gurin, amma wanda ya riga ya wuce shikenan ya wuce. Sai fadakarwa game da ga committee masallaci game da kyautata wato wurin kewayawa bandaki toilet, ban san sakafar Bahaushe ba, Bahaushe shi bai san wani abu toilet ba nake gani, wanda kuma duk al'ummomi za ka gaba haka bane, sai ka ga masallaci har masallaci amma ba isassun gurin kewaya masu kyau, ko ka gansu da su ba tsafta, wanda ya ci a ce musulmi shi fi kowa fahimtar amfanin tsafta da kuma wajibcinta a musulunci, amma sai ka ga mu ba wannan, sai ka ga masallaci har masallaci amma wai toilet ba damu da shi ba, ba za ka ga to yanzu dai nan da na matsu gaskiya ba dan na matsu ba fitowa zan yi zuwa na shiga ban taba shiga ba, ina shiga sai na ga duk mutane a gabana har da totalin, sai na sa totalin din a cikin aljihu saboda kabari kuma shikenan sai ga al'auran dan uwanka, nayi sauri na jefa ta aljihu dan ban zata haka zan ga gun ba, ya kamata gaskiya ayi wani abu, amma yadda yake din nan ba haka, yanzu ka je kasashen Laraba na ka ga yadda toilet take, ko kosan ka ya fada ka iya dauka ka ci kayan ka, amma na ko kudin ka ne ya fadi sai da kyakkyawi zaka dauka, ba da yadda zaka yi dan kana dan Najeriya dole ka dauki kudin ka, amma kai din ba da daga waje kake wani kudin ba zaka kyale shi zaka yi kyakkyamin dauka, sai dai nan gaskiya ba ka yi hakuri ba zaka dauka yanka. To gaskiya ya kamata su committee masallaci da mazowa masallacin su ba da gudunmawa a samu kyawawan bandakuna wanda su suturce al'auran mutane, ba ci a kai shikenan dan muna maza ba kuma shikenan ko ina mutum ya baje al'aurarsa, ba daidai bane, daga hatta kasuwannin mu sai ga mutum yayi shaguna 20 30 50 amma ba toilet, kuma ba wanda ya damu, wai ba za ka ga an damu ko hukuma ta damu ko hukumar kasuwa ko jama'a ce wannan bai dace ba, mutane za ka ajiye ana ya kamata ka fitar musu da gurin kewaya, mu musulunci yana kula da tsareci bai dace ba a fito da tun a aljanna ruba da annabi Adam da wa khatifa yaksifani alaihi ma min waraqil janna, lokacin da suka ci yayi ta al'aura su ta sai suka rika ciro itace mata da miji ne, amma sai suka yi sauri suka rika cirar ganye suna rufa da aurarsu, to amma mun mu dauka wai kai dan kai namiji ne shikenan, kuma ko ina sai ka buje al'aurarka kana fitsari ko kana abin, ya kamata gaskiya a kula, kuma alhakin kowa da kowa ne, ba wani mutum ko wasu mutane su kadai ba, duk wadanda suke da alaka da wannan masallaci ya kamata su yi wannan kokari, to ai duk wannan jahiliya ce da mata da maza ko mata su haɗu su yi wanka tare, wannan duk jahiliya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mace ta ga al'aura da uwarta mace, haka shi ma namiji haramun ne, saboda wannan jahiliya ce, ya kamata a faɗa ko a gane a daina wannan, Allah ta'ala ya samu dace, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.